Afrika
a mako.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afrika a mako, shan da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamurra wanda su shafi nahiyar Afrika da ma wasu daga cikin kasashen nahiyar. A yau shirin namu sabanin sauran lokuta da muka saba gabatar da shirin, muna tare ne da babban bako, wato Honorable Muhammad Sani Zoro, tsohon shugaban kungiyar ɗan jarida ta Taron Najeriya kuma ɗan majalisar wakilai a halin yanzu a Taron Najeriya ɗin, wanda ya kawo ziyara a hukumar radio television ta ƙasar Iran da ke nan Tehran domin ganewa idanunsa da ake gudanar da ayyuka a wannan wuri, wanda kuma yake tare da mu yanzu haka a wannan zaure. Ranka daɗe, barka da zuwa.
Jama'a assalamu alaikum.
To madalla, to da Allah, a cikin shirin namu za mu ji ta bakin babban bakon namu Honorable Sani Zoro akan batutuwa daban-daban da suka shafi wasu ƙuduri na majalisa da ma wasu batutuwa na daban. Da fatan za ka kasance tare da mu a cikin shirin hundani. Abdullahi Salu ka tsana, da Allah zan jagoranci rigamar gabatarwa.
Haka ne tsarin Najeriya, haɗa kai da zumunta da jiyayya a cikin tsarin federaliya, da fari da bakin Ifirikiya a gidansa yake Najeriya.
To madalla, ranka daɗe, cikin shirin za mu fara ne da batun majalisa, wanda zaka akwai ƙuduri a gaban majalisa ɗin wanda ake magana a kansa kan batun yiwuwar yin kuskurema ga kundin tsarin mulkin Tarayyar Najeriya ɗin. Koya wannan lamari yake domin ko Najeriya da dama suna saka alamun tambaya akan wannan abu da kuke shirin yi da kuma manufar ku ta yin hakan.
Godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki, amincin Allah ya tabbata ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To na gode kwarai da gaske da wannan tambaya mai muhimmanci, domin kamar yadda ka faɗa, 'yan Najeriya ba ma 'yan Najeriya ba, duk duniya bangaren majalisa a gwamnatance shine wanda ba a fi fahimta ba. Dalili ko shine aikin da 'yan majalisa suke yi a matsayinsa na masu yin dokoki ba ayyuka ba ne da za a iya gani a taɓa. Alal misali, ɓangaren zartarwa shi ne ke yin titina, yana yin gadoji, yana ba da ruwa da sauran. Saboda haka za ka iya cewa wane a zamaninsa aka yi kaza aka yi kaza. Amma wannan zuwa ake a tafka muhawara ko kuma a yi doka da sauransu, wanda yake mutane ma wasu da yawa ba su sani ba. Amma kuma wannan dokokin da ake da ƙudure-ƙudure wanda ake gabatarwa a kullum, da yin muhawarori a kan abubuwan da suka shafi ƙasa da kuma jin daɗin jama'a, wato shi ne maƙasudin dalilin da ya sa ma ake ba da ruwan da wutar da sauransu, domin idan babu waɗannan ba za a yi ba. Wato a taƙaice abin da nake nufi shi ne wannan, wato kundin tsarin mulki da muke so mu yi wa garan Bawul, alal misali ɓangarori kusan 36 ne muka duba, muka ce wannan kamata a yi musu kuskurema. Kowace ƙasa tana da irin wannan damar bayan an jarraba wani kashi ko kuma wani abu da ya shafi yadda ake rayuwar jama'a, to shikenan za a iya canja ta saboda a daidaita kundin tsarin mulkin da zamani, ko kuma in an ga akwai wani guri wadda yake da ya nakasa a ga yadda za a tada shi. To a gurguje a gurgujen faɗi waɗansu da nake ganin suna da mahimmanci ga rayuwar 'yan Najeriya da kuma ɗorewarsu da siyasar demokuraɗiyya da sauransu. Alal misali, mu a majalisa ta tarayya mun amince cewar daga 2019 ko kafin 2019 lalle a samar da dokar da za ta baiwa mutum 'yanci shi kadai cin gashin kansa idan baya son ya tsaya zaɓe a dandali ko a doron wata siyasa, a bashi wannan damar. Wannan yana da mahimmanci. Da farko dai zai faɗaɗa fagen yin siyasa, domin ba dole ba ne sai ka amince da aƙidu na jam'iyyun da suke ƙasa yanzu. Na biyu, saboda yadda ake maguɗi a siyasu, za ka ga cewa kana da cancanta ya kamata ka tsaya zabe amma sai ai amfani da shugabannin jam'iyya a hana ka tsayawa zaben. Amma idan kai ɗaya ne shikenan je ka da halinka da kai da halinka ne.
Kenan daga maganar ka honorable zan iya fahimtar cewa bisa lissafin ku aiwatar da wannan shiri zai bayar da dama ga mutane kenan su iya tsayawa takara a matsayin independent ba tare da shiga karkashin inuwar ta jam'iyya ba.
Now lissafin mu alal misali idan mutum yana da shahara yana da karbuwa a wajen mutane a 2019 mutum zai iya zama kansila, akwai waɗanda za su iya zama shugabannin ƙananan hukumomi kamar yadda suke yanzu domin ba su da yawa ba su da faɗi. Sannan kuma akwai waɗansu jihohi kamar na Bayelsa da Kano da Kaduna da sauran irinsu waɗanda suke wakiltarsu a majalisar tarayya, majalisar wakilai kamar tamu kawai ƙananan hukumomi ɗaiɗai ne. Ni kaga guda huɗu nake wakilta: Gumel, Gagarawa, Sulatan Karkar da Maigatari. Amma Kano idan ka ɗauki mazaɓo kamar Gwale, Tarauni, Kano a birnin Kano wato Kano Municipal, Fage da irinsu wajen guda 11 ne. Haka idan ka je Bayelsa wato ita jihar Bayelsa ma abin zai fi ba da mamaki domin akwai sanatoci da kowa ƙaramar hukuma ƙwaya ɗaya tal yake wakilta. Saboda haka duk waɗannan za su iya cin zaɓe kai da halinka idan dai ka kyautata jama'arka. Saboda haka muna ganin wannan yana da muhimmanci. Na biyu shi ne ƙaramar hukuma. Gaskiyar magana daman a tsarin mulkinmu an mata tanadi ita ce hawa na uku a gwamnatance. Kuma waɗanda suka yi kundin tsarin mulkin sun yi ƙaramar hukuma a cikin jama'a. Saboda su ne suke neman agaji da taimako na gabar farko. Alal misali kaga idan aka duba harkoki na ilimi kamar ba da ruwa da waɗansu abubuwa ƙanana, to daga wannan gabar ake farawa. To duk wannan kashi-kashi ɗin, amma sai ga shi daga 1999 gaskiyar magana an daƙile wannan ƙaramar hukumar. Saboda haka muke so a dawo da wannan hurumin manyan ma'aikata da suka ritaya da matasa waɗanda sun yi karatu mai zurfi ba su da aikin yi, kai da sauran mutane gogaggu a fannoni da dama. Gara ka koma garinku, dama mai yawa ba ka garinku ma da daɗewar gaske, yanzu sai ka koma garinku kai ma ka saka musu da alheri. Duk wannan abubuwan da ka koyo ko ka gani a waɗansu ƙasashen ko kuma a wurin da ba jihanku ba.
Honorable Sani Zoro, kai ne shugaban kwamitin majalisar wakilan tarayyar Najeriya ɗin wanda yake kula da batun 'yan gudun hijira. Wani hali ake ciki dangane da ayyukan da kuke gudanarwa a wannan ɓangare? Wani cigaba aka samu ko kuma matsaloli da kuke fuskanta wajen gudanar da ayyukan ku da suka shafi lamarin 'yan gudun hijira ɗin a Najeriya?
Maganar harkar tafiyar da 'yan gudun hijira, mun yi kiyasi cewa a duk duniya ma ita ce kamar lamba biyu a wajen muhimmanci. Lamba ɗaya dai da muke ganin shugabanni na duniya sun fi damuwa a kanta shi ne yaƙi da ta'addanci. To shi yaƙi da ta'addancin nan abin da yake haifarwa shi ne 'yan gudun hijira na ciki da na waje. Shi ya sa da a ga mafi yawancin waɗanda suke gudun hijira suna daga ƙasashen Siriya ko Suriya ko daga Iraki ko kuma da ƙasashen da ake yaƙi. Sai kuma ƙasashen da suke fama da iftila'i kamar na fari ko kuma ambaliyar ruwa. Sai kuma waɗanda ake samun wato faɗace-faɗace na cikin gida kamar tsakanin ƙabilu. Ci mu a Najeriya yanzu akwai ƙiyasin 'yan gudun hijiranmu na ciki da waje sun kai adadin 2 million ko da ɗori. Muna da kamar da 126,000 a Kamaru. Muna da kiyasin kamar 18,000 da suka rage a Chadi. Amma a Nijar muna da kusan 200,000 a ɓangaren dafaɗin nan da muka iyaka da su. Akan samu ragowa saboda idan sojoji dakarun Najeriya sun kama ko sun kwato wani laddida da yake hannun su waɗanda suke tada ƙaya bayar, to kuma sai mutane su dawo a shiga. Saboda haka kiyasin dai da muke yi daga cikin waɗannan abubuwa sun dan ragu kwarai da gaske. Wannan zuwan nawa ma da nayi wannan ƙasa na biyo ta daga wani taro ne da aka yi a Ingila akan wannan matsala ta 'yan gudun hijira da abin da ya kawo ta, kuma yadda ta shafi waɗannan ƙasashe hudu waɗanda suke makwabtaka da wannan shahararren tafkin Chad, wanda ya haɗa da Niger da Nigeria da Kamar da kuma Chad. Kuma taro ya yi kyau kwarai da gaske, an yi muhawara akan abubuwan da suka kawo wannan matsala, har ma waɗansu suka yi amfani da wannan dama suka ɗau makamai suka fara yaƙar ƙasashen nasu. Amma dai alhamdulillahi yanzu babban abin farin ciki shine shugaban ƙasa na Najeriya Jalal Muhammadu Buhari ya saka hannu, ya rattaba hannu akan wata doka da aka yi wadda mu muka ƙirƙiro wannan dokar, wadda za ta tanadi hukuma ta musamman da za ta raya wannan yanki na arewa maso gabas. Wannan yanki na arewa maso gabas idan ka ɗauka mun jihar Borno ita kaɗai, an kiyasta cewa an mata ta'adi na dala biliyan 9. Kuma idan ba a samu hukumar da za ta tabbatar ta yi mata aikin da zai daɗa raya wannan gurin ba, to sai an fi shekara 50 a wani kiyasin cewa ba a samu daidaito a wannan gurin ba. Jihohin da abin ya fi shafa su ne Borno da Adamawa da Yobe, su ake kira Bay States. Amma kamar yadda aka sani, a kowasu jihohin da abin ya shafa, lokacin da ana tsananin raɗaɗi na wannan abu, akwai lokacin da aka kai hari a wurare a cikin Abuja, an kai a Kano, suna zuwa Bauchi, ana zuwa wurare da daman gaske. To saboda haka wannan hukuma idan aka kafa ta, kuma aka sami kuɗin shiga da shawarwari masu kyau da kayan aiki da agaji na cikin gida da na waje, to ana ganin in Allah ya sa da za a samu sauki, in Allah da Allah zai kawo ƙarshen wannan bala'i da ake ciki.
Da farko shi in kuntuna kama su adilabu madugan lomazan kwarai kama su a kotibu kama su a kintala wadannan shi in kuntuna kogin siyasa ya shuɗa da su sai mace duka Allah ji kai na su Allah gafarta musu.
To honorable, akwai batun yaƙi da cin hanci da rashawa wanda halin yanzu ɓangaren zartarwa a tarayyar Najeriya ɗin ke bayyana cewa yana daga cikin wato muhimman abubuwa wanda ya sanya a gaba. Daga ɓangaren ku a majalisa, akwai wani aiki na haɗin gwiwa wanda kuke yi tare da ɓangaren zartarwa ɗin?
To yadda kaga ita gwamnati ɓangaren zartarwa tana da ajandarta, haka mu ma da muka zo wannan majalisar ta 8 sai muka tsara ajandarmu wadda ake kira legislative agenda, wato abubuwan da za su yi mana alƙibla ko kuma abubuwan da muke so mu fifita a dukkan ayyukan majalisa, idan dokoki ne, idan kudurai ne, idan campaign ne, duk akan su zame. Ɗaya daga cikinsu shine wannan yaƙi da rashawa. Kaga sakataren gwamnati wanda aka sauke kwana-kwanan nan, wato abin da yasa aka sauke shi, saboda wani bincike ne da majalisar dattijai ta yi a kansa, kuma aka ga cewa abin da ya yi ba daidai ba ne, ya yi almundana, ya ba kamfaninsu ayyuka da sauransu. So kaga makasudin wannan abu majalisa ce ta binciko shi, ba ɓangaren zartarwa ba ne wanda yake da hukumomin da ma ya kamata. Saboda haka muna yin wannan. Na biyu kuma, a gaskiyar magana, a mu cikin ita kanta majalisar akwai matakan da ake ɗauka saboda a rage irin wannan, saboda abu ne da ya gallabu ko'ina. Muna tabbatarwa idan mun zo duba kasafin kuɗaɗensu da sauransu, waɗanda suka yi zulaƙe za mu ce su rage, ko kuma gaba ɗaya ma a share shi. Kowa ya zo gaban majalisa zai gabatar da ƙudurin kasafin kuɗinsa na baɗika, kamar yanzu kwanan nan za mu fara. Bayan shugaban ƙasa ya zo ya gabatar da shi, to sai ake kiran dukkan ma'aikatu, kuma kar a manta akwai ma'aikatu da hukumomi na tarayya fiye da 300,000 da wani abu a Najeriya. Amma muna da kwamatoci a majalisar wakilai guda 93, saboda haka dole ne sai kowace ta zo ta bayyana ta kare wannan adadin da ta ba cewa shi za ta kashe saboda aikin da ya kamata a yi a wannan shekarar. Amma dai ina tabbatar ma cewa muna baiwa bangaren zartarwa cikakken haɗin kai a fuskar yaƙi da hanci da rashawa da sace-sacen babu gaira babu dalili, domin waɗannan abubuwa ne da muka san suna yi wa ƙasarmu lahani.
Kasantuwar wannan dai shine karo na farko da ka taɓa ziyartar wannan ƙasa ta Iran. Bisa ga dukkanin irin abubuwa da ka gani da kuma waɗanda ka sani dangane da wannan ƙasa, a waɗanne ɓangarori ne kake ganin cewa tarayyar Najeriya da kuma Jamhuriyar Musulunci ta Iran za su yi aiki na haɗin gwiwa domin cigaban ƙasashensu, musamman ma ganin cewa a cikin 'yan kwanakin da suka gabata ne sabon jakadan tarayyar Najeriya ɗin wato Alhaji Hamza Ibrahim Tsiga ya fara gudanar da aikinsa a nan, wanda kuma ya zo ne da wannan niyya ɗin kamar yadda ya bayyana da ganin cewa an bunƙasa wannan alaƙa a dukkanin ɓangarori na cigaba ta yadda ƙasashen biyu za su ci moriyar juna. Me za ka ce a kan wannan batu?
Najeriya za ta iya koyan darasi daga wannan daula ta Iran shine dogaro da kai. Duk abin da za a yi zamanto ana yin sa ne saboda a sami dogaro da kai. Alal misali yanzu an ce ita wannan ƙasa tana da wutar lantarki da ta kai megawatts 70,000. Wato kaga megawatts 70,000 sun fice ma sun zarta abin da suke zuƙa yanzu na gidajensu da kamfanoninsu. Sun yi tanadi ma da kamfanoni da za su zo na nan gaba da kuma bunƙasar wato al'ummarsu da za a yi. Haka kamata a ce ana yin tanadi. Kuma ina jin sun samu wannan nasara saboda halin da ƙasarsu ma ta shiga. Saboda haka yasa dole suka duba ciki suka ga ya za a yi su tabbatar sun dore da rayuwarsu, suka ta kirkiro abubuwa suna tunani. Ina ganin wannan duk a ɓangarorin da ya kamata. Alal misali ɓangarorin lafiya ko kiwon lafiya da ita wutar lantarki da ayyuka na gidaje da tituna manya-manya da dukkan abubuwan da tsaro fuskar tsaro duk da ake faɗa da sauransu. To za mu yi ne kamata mu hoɓɓasa saboda mu zamanto ƙasa mai dogaro da kanta akan abubuwan da ya kamata.
To ranka daɗe, muna godiya matuƙa gare ka dangane da wannan ziyara da ka kawo mana a wannan ɓangare da kuma lokacin da ka bayar a cikin wannan shiri.
Na gode ƙwarai da gaske.
To jama'a masu saurare, lokacin da muke da shi ya riga ya riskin dole a nan za mu ja lizamin shirin sai idan Allah mai kwari kuma kama a mako na gaba. A madadin babban baƙon namu na wannan mako wanda ya kasance tare da mu a cikin wannan zore, wato Honorable Muhammad Sani Zoro, wanda ya kawo ziyar aiki a hukumar radio da talabijin ta kasar Iran da kenan Tehran, da kuma waɗanda suka haɗa mana sautin shirin a fifi harkar mala, musamman Muhammad Awul Kunya, ni Abdullahi Salihu Katsina da shirin gabatar, ki muku fatan alheri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Domin ceton Najeriya wannan abu ya nuna mana ƴan uwan juna, sannan muke uwa ɗaya da uba ɗaya, mutanen mu zauna lafiya. Yan siyasan wannan zamani, duk mutanen mu zauna lafiya, to mu gyara ƙasar mu da fa'ida, ra'ayin shi.